Sai Litinin aka gurfanar da hafsoshi da jami'an sojoji 23 a gaban kotun soji a birnin Lagos saboda ana zargin su da kasawa da tsoron 'yan kungiyar Boko Haram da suka kai hariran biyu ga watan Satumba a bara, inda sun ka samu nasarar korar sojojin Najeriya da ke barikin soji da ke garin Bama a jihar Borno. Sojojin da suka hada da mai mukamin Brigadier General 1, Kanar Kanar guda 4, Lieutenant Kanar guda 7 da wasu manyan sojoji 10 da kuma wasu sojoji guda 13 za su fuskanci kuliyaman ta sabuni a bisa zarge-zargen da ake yi musu na kasa tsayawa su yi gumurzu da 'yan kungiyar Boko Haram, wanda hakan ya yi sanadiyar 'yan kungiyar Boko Haram suka kwace barikin sojoji na garin Bama. Wannan ba shi ne karon farko da aka gurfanar da sojojin Najeriya a gaban kotun soja ba a bisa zargin kin fada da 'yan kungiyar Boko Haram. Babban lauyan Najeriya da ke kare sojojin Femi Falana ya yi kira ga babban hafsan hafsoshin Najeriya da ya yi wa sojojin afuwa. Mr. Femi Falana ya ce yana kira ga hafsan hafsoshin sojojin Najeriya da ya yafe wa sojojin da aka gurfanar a gaban kotun soji da ma waɗanda aka yanke wa hukunci a can baya. Babban lauyan na Najeriya ya ƙara da cewa a can baya dakarun sojojin Najeriya ba su da isassun kayan yaƙi, amma yanzu suna samun nasara saboda makaman da suke da su a halin yanzu. Femi Falana ya ci gaba da cewa Mr. Femi Falana ya ce suna da labarin cewa sojojin na Najeriya suna hoɓɓasa a wajen murƙushe 'yan kungiyar Boko Haram a wannan mara. A can baya dai ƙananan jami'an sojoji ne aka yanke wa hukuncin kisa, wasu kuma aka yanke musu hukuncin ɗauri a wasu kotunan soja. Wannan shi ne karon farko da aka gurfanar da wani mai mukamin Brigadier General da Kanar Kanar a gaban kotun soja a bisa laifin rashin iya aikin yi, gazawa da sakaci. Hassan Umar Tambuwal, Amurka daga Ibadan a Najeriya.